Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata, assalamu alaikum, barka da warhaka, kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki. To yau ma dai na sake komawa Promcom mai karhi, wato kungiyar nan mai zaman kanta wadda idan kun tuna a kwanakin baya can ta shirya ranar manoma a Bagwa jihar Kano, wadda kuma gwamnatin kasar Ingila ke taimakama da kudade domin ta gudanar da ayyukanta na tallafa wa manoma su ci amfanin nomansu ta hanyar haɓaka musu amfanin gona da kuma haɗaɗa musu kasuwannin yankunan karkara da bunƙasa musu su. To a yau na sake komawa ga Promcom mai ƙarfi ne saboda ƴan makonnin baya aka yi wani babban taron tantance makomar noma a Brussels ko Bruxelles, babban birnin ƙasar Belgium ko Belgique. Kuma daga cikin waɗanda suka samu goren gayyatar halartar babban taron har da Abdulrahman Dan Baba, jami'i ne ba da shawara a ƙungiyar Promcom mai ƙarfi. Na tattauna da shi akan babban taron na Brussels ko Bruxelles, me ya gani kuma me ya koma da shi Najeriya domin amfanin manoma. To sai dai tambayata ta farko na yi ta ne akan ko a baya-bayan nan akwai wani sabon ci gaba ko wasu sabbin dabarun noman da aka samu?
To alhamdulillah zuwa yanzu dai akwai abubuwan ci gaba da yawa da suka samu ta fannin tun daga dabarun noman da kuma irarruka wanda yake saboda yanayin da duniya ke canzawa, dole mu ma mu canza game da yanayi din. Kin ga musamman yanzu haka akwai wata cibiya a jami'ar Bayero ta Kano wanda da ba ta Center for Dryland Agriculture, kamar bincike suke yi yanda zai dace da kasashe wanda yake suke fama da ko sahara ko rashin ruwa da isasshe. To kin ga da duk ba wannan cibiyar, amma ganin yanayin yanda duniya ke canzawa ana samun sauyin yanayi, sai a ga ya dace gaskiya a kirkiro da wannan cibiya, kuma suna kokari. Ta wannan cibiya za ka iya samun dabaru yanda za a yi noma ko da a ce ruwan sama baya kaiwa kalilan ne da burburi irin waɗannan. Sannan kuma za ka ga akwai irarruka da ake kullo da su wanda zai dace da wannan yanayi saboda juyin da muka samu kanmu a ciki. Yanda aka saba samun ruwan sama a da yanzu ba shi ne ba. Yawancin inda ka sani da fa da mu ne yanzu sun zama tuddai, sun zama fako. Saboda haka dole ne mu juya da yanayin ya juya. Ta fannin irarruka ne yanzu ga irarrukan nan da yawa wanda yake suna zuwa da wuri. Akwai irarrukan da aka kirkiro su yan shekarun nan ba da yawa ba da suka wuce wanda suna jura fari, suna jura rashin isasshen ruwa, suna zuwa da wuri. Sannan kuma za a iya ajiye su daɗe ba tare da sun lalace ba. Wanda yake duk da ba waɗannan dabarbarin. Saboda haka suna nan sai dai yawancin masu bincike suna ƙoƙarinsu inda ake samun wani lokaci matsala yanda za a gabatar da ainihin sakamakon waɗannan bincike zuwa ga ainihin masu amfani da su, wato su ne manoma. Wanda yake dole abin nan ƙungiyoyi masu zaman kansu, gwamnati da kuma su kansu masu businessmen wanda suke harkan a nan aikin gona suke cin abinci, dole a haɗa hannu yanda za a sadar da irin waɗannan dabaru ga manoma saboda ci gabanmu.
Yawwa, duk wannan bayani da kai Abdul, abin da ya haihuwar da wannan abu, abin da ya zaburar ma da masana suka shiga irin bincike-binciken nan shi ne wannan al'amari da Allah ya kawo mu ciki, wato ɗumamar yanayi da kuma canjin yanayi. Da farko-farko ana yawa manoma bayani kamar ba sa yarda da cewa akwai wannan canjin yanayi. A ganin ka yanzu manoma sun yarda da cewa wannan al'amari na faruwa kuma suna ganin abin a zahiri?
Sun yarda kwarai, da yake mu koyaushe mu manoman nan su ne abokan hulɗarmu. Muna ji daga gare su kuma muna gani, kuma suna yawan tambaya shin yanzu malam yanda yanayin ya canza. Kun ga da a wannan wurin mun saba yin shinkafa ne, amma yanzu ga ta nan in ka sa mata shinkafa ba yanda za a yi ta yi, sai dai ka sa mata abin da amfanin gona na tudu. Sannan nan wurin za ka ga malam da tun daga watan hudu ake fara ruwa, mu ne za mu shiga cikin ruwa har zuwa watan goma. Amma yanzu an samu ne ruwan ya zo cikin watan biyar ƙarshen shi, kuma kafin watan goma ya ɗauke. Shin malam ya za a yi mu samu irarrukan da za su dace? Manoma yanzu sun farga, su ne ma suke tambayan shin yaya za a yi. Kuma akwai wasu dabaru kamar da ka tambaya, akwai wasu dabaru ko kuma akwai wasu irarruka wanda za su dace da wannan juyin yanayin? Saboda sun gano cewa waɗanda suka saba da su daɗin yanzu in suka ce su ne za su yi,
to ba za su samu amfanin da suke samu a da ba. In sun yi din yanda suka saba samu ba zai yiwu ba za su samu ba. Saboda haka manoma gaskiya sun farga, kuma shi yasa nake cewa ya kamata duka masu ruwa da tsaki a fannin noma din ya kamata a da ƙarfi da ƙarfi a rika sarar da dabarun da ake da su yanzu na wanda za su dace da irin yanayin da muka samu kanmu, saboda kuma manoman su duka faɗaka suna amfana da su.
Kash, ƙaramcin lokaci ya hana mu shiga batun babban taron da Abdulrahman ɗan baba ya halarta a ƙasar Belgium ko Belgique. Ku bi mu bashi har zuwa rana a yau da izinin Allah. Yanzu a madadin Abdulrahman ɗan baba, jami'i mai ba da shawara a ƙungiyar Promcom mai ƙarfi, da mai haɗa mana sauti Judy Leathers Gresham ne ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. To amma tunda masu iya magana na cewa ba a sallama a maraya, nan gaba kaɗan kuma ni da Jamila Kabiru Fage za mu sake haɗuwa da ku a cikin shirin yau da gobe.